الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، من أديك على جدد قديك الله سبحانه وتعالى ميقومي ديكام ونن يمتشين لها الددر اللي تني يومنا أشرين دترق وتنزمال الآخرة هجر ما إكين الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا لشكرة دبودة اليهود أربعين دهدو akidata miladiya yumana 22 ga watan dai shekara ta 2023. Mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub na wannan malami na addinin musulunci Sheikh Salih Munajjid. Muna fatan Allah ya kara masa lafiya, ya kara masa imani. Idan ƴan uwa ba su manta ba, mun zo daidai gaban da malamin ke bayani akan ad-dararu tiba'il hawa, cutar wanda bin son zuciya ke haifarwa. Malam a farko ya yi mana shimfiɗa da cewa mai bin son zuciya idan ya san irin mummunan sakamakon da zai jawo mishi a duniya da lahira, wannan lallai zai hana shi jin daɗi da bin son zuciyar shi, zai kuma mantar da shi duk wata ƙaramar ni'ima da ya samu a duniya ta sanadiyyar bin son zuciyarsa. Almalai haka ito mana maganar Sayyidina Aliyu da ya tsoratar da mu akan bin son zuciya, ya ce saboda son zuciya a duniya dai abin zargi ne, a lahira kuma akwai mummunan makoma. Wanda ya kasa barin bin son zuciya ta hanyar nassosa waɗanda suka zo suke tsoratarwa akan haka, to ya gwama su da nassosa da suke zabararwa suke faɗin falalan wanda ya nisanci son zuciya. Malai ya ce waɗannan ƙofofi guda biyu, at-targhib wa tarhib, kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa, idan suka haɗa cikin zuciyar mummuni sai ka ga ran ɗan adam ta rusuna ta da abin da ake so. Malin da ya fara ƙididdigo a irin cutar wanda bin son zuciya ke haifarwa, ya ƙidayo abu na farko, ya ce shi ne mutum zai yi hasarin gidan lahira. Duk wanda ke bin son zuciya, to gidan lahiran shi ba za ta yi kyau ba. Har ya kawo faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Mala ya kawo waɗansu athar, waɗansu zantuttuka na magabata, ya kawo na sahabbai, dan ya kawo maganan Abi Darda, ya kawo na al-Imam Sha'bi Amir bin Sharahib, yana daga cikin tabi'ai, ya kawo na Muhammad bin Abil Wurd, ya kawo kuma na Afa, sannan daga ƙarshe ya rufe da maganar Ibrahim bin Adham. Duka dai waɗanda suke tsoratarwa suke faɗin mummunan makoman da mai bin son zuciya zai faɗa a gidan lahira. Da haka yau inda za mu tashi shi ne inda malai ya ce abu na biyu, al-hawa yaqudu ila ad-dalal, bin son zuciya yana jagorantar mutum zuwa ga ɓata. Malai ya ce asalu kulli dalalin ittiba'u dhanni wal hawa, yace asalin kowace irin ɓata da ka ganta a duniya, to ɗayan abubuwa guda biyu ne, yace ittiba'u dhanni, bin zace-zace, wal hawa, da kuma bin son zuciya. Waɗannan abubuwa guda biyu su ne asalin kowace irin ɓata da ka ganta a duniya. Yace qala subhanahu fi ashabi ad-dalal, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi akan ɓatattu da yake cewa in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, ba wani abu suke bi ba face ad-dhanna, zace-zace, wa ma tahwa al-anfus, da kuma soye-soye na rayuwa da kuma son zuciya. Sai malai ya ce fali ajli ittiba'ihim dhanna, saboda irin bin da suke musan zuciya, suke bin mazato, wa hawan nafs, da kuma san zuciya, waqa'u fi dhalal, sai suka fada cikin bata. To a daidai wannan gaba Malam ya kawo mana wata kaida ce guda daya cewa duk wata bata da ka ganta a duniya to ta bayyana ne ta kofofi guda biyu, ko dai kofan zato ko kuma kofan sarrai. Ta kofan zato bid'o'i, duk wata bid'a da ka ganta a duniya ta kofan zato ta zo. Haka nan akwai da dama daga cikin dangogin shirka sun zo ta kofan zato. Sannan duk wani sabo da ka ganshi a duniya ta kofan sarrai ya zo. Haka nan da dama daga cikin nau'o'in shirka da kafirci shi ma ya zo ne ta hanyar bin son zuciya. Kaga dama bid'a, kamar yadda muka sani, in aka tambaye ka menene ta'arifin bid'a, al-Imam Shatibi ya kawo ta'arifi na bid'a, yake cewa wani irin al'amari ne, wata irin ibada ce wacce tana kamanceceniya da shari'an da Allah ya shar'anta, kuma ana yin ta ne domin a kure matuƙa wurin bautan Allah, ita ce bid'a. Wata irin abace wacce take a idan haka in ka kalle ta a gurguje to zaka ga tayi kama da shari'an da Allah ya shar'anta, suna dan kama haka amma ba shari'an Allah bane. Sannan kuma ana yin ta ne domin a kusanci Allah, ana yin ta ne domin ai bautan Allah. To ta wannan kofar mutane suka kirkiro bid'o'i da yawa da sunan cewa muna zatan ai Allah dai ba zai ki karban wannan aikin ba. Shine idan ka kalla da kyau kaga duk wanda za su kirkiro wani majalisi na zikiri, ai in ka tambaye su ina hujjan shi a cikin Al-Qur'ani, sai a ce maka anya la ilaha illallah za ta zama ba ta da kyau, salatin annabi zai zama ba shi da kyau. Kila kun gane zikiri a ce zikiri bai da kyau, istighfari a ce bai da kyau. A'a, la ilaha illallah tana da kyau, salatin annabi na da kyau, istighfari na da kyau, amma ta wace irin hanya? A nan maganar take. To zaton cewa ai Allah yana son haka shine ya jefa da dama daga cikin al'umma a cikin bid'o'i. In ka kalli irin su maulidin nan za a ce maka anya to Allah bai son san annabi, an san annabi Allah yana so, amma ta wace irin hanya? Nan ne ake samun matsala. Da haka da dama daga cikin bid'o'in da kaga an kirkiro, ko bid'o'i na zantuttuka, ko bid'o'i na aikace-aikace, har bid'o'i na aqidu, su suna ganin ai Allah zai so haka. Dauki bid'an Khawarij, Boko Haram, waɗanda suka samo asali tun a ƙarshen zamanin sahabbai. Khawarij su ne za su kama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama su kashe shi, su kama matarsa su farke cikinta, su ciro ɗan da ke cikin cikinta shi ma su kashe shi. Suna yi suna Allah ka karɓa mana, Allah ka karɓa mana wannan aiki da muke yi na alkhairi. Me ya jefa sun wannan? Zatan wai Allah zai so wannan aikin da suke yi. To kuma ka kalli Boko Haram ɗinmu na yanzu. Mutumin da zai je garin musulmi ya ce a buɗe musu wuta ga baki ɗaya su mutu. Me ya dalilin shi? Ai ba sa bin dokan Allah. Da haka shi a zaton shi Allah yana son wannan tafarkin. Shi yasa zai iya sadaukar da kanshi. Dubi irin waɗanda suke zuwa su tada bom a cikin al'umma. Ya yaje ya kashe kanshi, ya kuma kashe kowa. Kana jin wanda bai zaci cewa Allah yana son wannan aikin ba zai yi? Ya san kila in ya mutu, ya san kila wanda ya kashe kanshi ai dan mutu ne. To amma me yasa yayi? Yana zaton Allah yana son wannan tada. To da haka wannan misali ne na bada akan Khawarij. To haka nan zaka dauki sauran bid'o'i duk kiyasta su da wannan. Na bada magana Khawarij, na bada misali da masu zikiri ko masu maulidi ko masu wane ne, duk wanda ka tambaye shi to shi a zaton shi ai Allah yana son wannan ibada. Akwai wani daga cikin mutane ya je yana dawafin ɗakin Ka'aba. A shar'ance idan kana dawafi da ɗakin Ka'aba in ka zo gurin Hajarul Aswad, wannan bakin dutse zaka sumbance shi. in baka samu daman sunbantan sa ba zaka nuna shi ko da wani icce dake hannunka ko da hannunka ka nuna shi haka kace Allahu akbar ko bismillah Allahu akbar akwai kuma rukunul yamani wasu wanda ke kafin Hajar al-Aswad shi kuma wannan rukuni abinda aka shar'anta shine idan ka zo ka sa hannu ka shafe shi ka wuce ila an gani ka sa hannu ka shafe shi ka wuce to sai aka samu wani mutum shi duk kusurwan ɗakin Ka'aba in yazo sai ya shafa duk in yazo sai ya shafa sai sayyidina Abdullahi dan Abbas yake ce mishi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba shine sai wannan mutum yake ce mai Ibn Abbas kai Ibn Abbas kana jin Allah zai min azaba din na shafi ɗakin shi sai Ibn Abbas ya ce sai dai Allah zai maka azaba din kayi bid'a ka kauce matafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila kun fahimta dan haka kaga wannan shi azatan shi anya a ce shafin ɗakin Allah ya zama laifi to ai ibada ce to wannan ya sanya mutane ba su gane ka'idar ibada ba daga nan bid'o'i suka shigo musu shine al-asl fil ibadati at-tawakkuf hatta yarda an-nas duk wata ibada zakai a duniya in dai a matsayin bautan Allah ne to asalinta shine kar kai sai in nasu ya zo ya ce kai abubuwa kuma na al'ada ne da kullum duk abin da kaga dama a duniya kai sai dai abin da nasu ya zo ya ce kar kai to kenan baka da bukatun sai ka nemi ina hujjancin kaza ina hujjancin tantabara ina hujjancin agwagwa a'a a cikin al'ada ne komi kaga dama ka ci abinda shari'a ba ta son ka ci ita ne za ta zo ta ce maka amma kar ka ci alade kar ka ci jaki kar ka ci kare kar ka ci mushi kar ka ci kaza kar ka ci kaza da ka abubuwan da ba ta son ita ne za ta zo ta ce ga wanda ba na so wani irin riga za ka sa duk yadin da kaga dama ka dinka ka sa cikin adati ne ila an fahimta duk yadin da kaga dama ka dinka ka sa amma wacce shari'a ba ta so ka sa za ta ce amma banda alhariri banda alhariri banda kaza banda kaza banda kaza ita za ta zo ta iyakanci to me zan ci duk abin da kaga dama a duniya ka ci ko meye ka ci kawai abinka ko meye ka sha amma nasi zai ce maka kar ka sha giya kar ka sha kayan maye kar ka sha kaza kar ka sha kaza to wace mata zan aura a duniya duk wacce kaga dama ka je ka aura amma fa banda ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatu akhi wa banatu ukhti zuwa karshe dan haka al-asl fil adat al-ibaha al-asl fil ibadati at-tawakkuf to rashin gane wannan gaba sai ya sanya mutane su ta hawhawar da bid'a suna zatan ai Allah yana so jiya wani dan uwa zo yana min tambaya ko ya ji wani malami yana cewa wai waye ya ce in an zo wankan janaba kar a yi da sabulu shi da aka afirintin shi a yi wankan janaba da sabulu wai waye ya ce kar a yi to kaga bai ma gane al-asl fil ibadati ba al-asl fil ibadati at-tawakkuf in dai ibada za ka yi to ka tsaya kar ka yi sai in nasu ya ce ka yi kun gane kuma wannan ka'idar ayoyin al-qur'ani da dama sun tabbatar da ita in attabi'u illa ma yuha ilayya kaga ire-iren waɗannan ayoyin da fastaqim kama umirta fastaqim kama umirta ka tsaya kai addini kamar yadda aka umarce ka kai to ashe da abin da ba umarce ka ba addini bane kaga abadin ibadu kenan to shi yana tambaya ne waye yace kar ayi wankan janaba da sabulu to waye yace kar ayi alola da sabulu ka gane ai duk tambaya ɗaya ce waye yace kar ayi kololon abin da za a ce maka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da alola ya karantar da wanka amma bai ce ayi da sabulu ba shikenan wannan ya isa ya bashi hukuncin bid'a kuma waye bai san wannan ba ba malami a duniya da bai san wannan ba amma irin wankan da yake so a sanya wani abu a ciki wanda yake kaman shine makwatin sabulu kaman wankan gawa bai ce shi kuma ku sanya sidira ba sidira ita ce sabulu ai saboda tana fitar da datti ya ce a sa sidira ita ma ɗin a wankan farko
A'a, akwai wanka ai ana yin wankan kaman guda uku ne ko guda biyar ko guda bakwai. So kaga duk manzon Allah ya karanta. To zace-zacen mutane sai ta zo sai ta kirkiro bid'a. Wannan matsatsa a wannan babin duk da kasance ba karatun tauhidi ake yi ba, amma dai wai muna son ka gane cewa ne kofan bin zato ya jefa al'umma cikin bid'o'i da yawa. Haka nan wannan kofa na bin zato ya jefa al'umma cikin shirka da yawa. Akwai nau'i ne shirka da Allah subhanahu wata'ala, zato ne. Kaga ababin tawassuli. Sai wani ya ga cewa to ya za a yi kace kar a yi tawassuli da annabi. Anya a ce Allah ba zai so a yi tawassuli da annabi ba? Kaga tawassuli na ai kofin shirka ce. Sai mutum ya kalli girman annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma kuma sai ya kasa kararo girman Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne mafifici a cikin talikai gabaki daya. Amma ya tashi daga cewa shi bawan Allah ne, yana nan a matsayinshi na bawan Allah. Duk iya girman annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nan da lamban yaban nan nashi da shi bawan Allah ne. To tunda na bawan Allah ne, shi Allah shike da ululuwan girma. To yayin da ka zo kana tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallama, kana neman Allah ya yi maka kaza saboda bawan shi kaza, a wannan lokacin fa ka kuma kaskantar da girman Allah. Kun gane abin da ke nufi? A lokacin da kake neman ya Allah ka yi min kaza domin albarkan annabi, to Allah shi ya halicci annabi, shi ya halicci albarkan, kuma shi ya bashi gwargwadon abin da ya bashi na albarka. To ka zo ka ce ma Allah yi min kaza don albarkan annabi, ko ya Allah yi min kaza don annabi. To a wannan lokacin ka girmama annabi, amma kuma ka kaskantar da Allah. Allah ya fi ƙarfin ka nemi ya maka kaza saboda wani daga cikin bayinsa. Sai dai ka nemi ya Allah saboda rahamanka, saboda rahama sifan Allah ce. Ya Allah saboda ƙudiranka, ƙudura sifan Allah ce. Ya Allah saboda buwayarka, buwaya sifar Allah ce, izza. Duk abin da ka roƙa ya Allah ka yi min kaza saboda ƙudiranka, saboda izzanka, saboda buwayarka. Wannan ka roƙi Allah ne da sifansa. Sifan Allah ba halitta ba ne. Amma inda ka ce ya Allah yi min abu kaza don annabi, to ka girmama annabi, amma kuma Allah ka dawo shi ƙasa. Kamar annabi yana da wani abin da yake, inda aka gaya ma Allah to ba shi da zaɓi sai ya yi. Ina buga misali a rayuwance, walillahi almasalul a'la. Idan ka je ka dubi sarki, sarki babban sarki, sai ka ce ga bafadanka wa sarki, kai mun saboda wannan bafadan, ka zagi sarki. Amma ka samu bafade ka ce to ga mai gidanka sarki, ai mun saboda mai gidanka sarki. Misali nake gaya maka, shi a gurin shi idan yayi maka saboda sarki yayi maka, ya samu daraja. To idan ka ce ma annabi yi min dan Allah, ka girmama annabi. Amma in ka ce ya Allah yi min dan annabi, ya kake ji? Ka kaskantar da Allah. Walillahi almasalul a'la. To shine malai yake ce maka, wa'innan kofofi guda biyu sun jefa mutane cikin bata. Azzannu, ka ji inda bid'o'i da yawa suka zo ta karkashin azzannu, bal ma duk wata bid'a a duniya ta karkashin azzannu ne. To cikin bid'o'in nan ma akwai wanda ke iya kawo zuwa ga shirka, duk sun zo ne ta kofan azzannu, zato. Ai muna zaton ai Allah ba zai ki ba, ai muna zaton Allah yana so, ai muna zaton kaza. Kuma domin kar mu wuce wannan gaban, tunda muna magana akan bin son zuciya ne, a lura yanzu idan aka gama sallan farilla, kila masallacinku ko 200 ko 300 kuke sallah, kana iya samun mutum 50, 60, 70 kowa zikirin da yake yi a bayan sallah daban ne da na wani. Wannan ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan sai ya fara laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wannan sai ya fara inna a'tainaka al-kawthar. Wannan ana cewa assalamu alaikum, daga hannu zai ya fara addu'a. Kuma duka waɗannan shi aka ce ayi, amma zatansu Allah yana zai so haka. Kun gane? Wanda ana gama sallah ya daga hannu, zatan shi wurin nan fa Allah zai kyaufa a ce ya karɓi addu'a wurin nan. Ana gama sallah kafin kai komi kai addu'a. Zannu kenan da ya jefa mutane cikin bata. Wani shi kuma ka za aka yi ka ce ba zan karanta laqad ja'akum rasulun ba. A ce dai Allah ba zai so a karanta laqad ja'akum ba, ko inna a'tainaka, ka kusan inna a'tainaka kuwa. Kawsar fa aka ba annabi, mu ma kawsar muke nema. Sai ga kaman gaban na karban addu'a ce. Amma haka manzo Allah ya ce ayi? Ba haka manzo Allah ya ce ayi ba. in aka gama sallah astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan kai kaza sannan kai kaza sannan kai kaza amma kana iya samu mutum 50 cikin mutum 200 ba ka sani ba me yasa suke yi zakan ai haka Allah ke so shi yasa duk wata bid'a a duniya zato shi ya haifar da wannan bid'a to haka nan kuma bid'an ma tana iya kawo zuwa ga shirka to sai kofa ta biyu hawa ita ce ko muke magana akan ta duk wani sabo da ka ganshi a duniya hawan nafs ne kawai mun kawo nasoshi da yawa a baya akan wannan yawwa kazalika sawwalati li nafsi haka nan naga dama zuciya ta haka take so yi idan kaga mutum ya ci haramun sawwalati li nafsi ne haka nan yake so kawai ya ba zuciyar shi ne abin da take so amma ba shari'an Allah ba in kaga mutum yayi giban wani zuciyar shi ne take da bukatun wannan shi yasa magiba suke kiranta fakiyatul majalis kayan marmari ne wanda su ne kayan marmarin wuraren zama in aka ce za a yi giba za ka kowa yana da nishaɗi amma aka ce yanzu to a yi ma kowa nashi wa'azin kana fara cewa to kai ma kowa ne sai ka ji tsoron Allah ba ka kyautawa sai fara gaya maka to ai ni da ma sai fara jayayya to kai ma yadda kake ganin za ka kare kanka din shi ma wanda ake giban shi shi ma yana da buƙatun kare kansa misali to san zuciya da ka duk bannan da kaga an yi a doran ƙasa duk wani zunubi to daga san zuciya ne ko zunubi tsakankaninka da Allah ko tsakankaninka da bayin Allah irin take haƙƙin makwabtaka da kake ganin ana yi a yau kaga ai ta rigima akan tako ɗaya na fili san zuciya ne ai shi wani yana son ya mamaye duka shi kuma wani yana son bai son a mamaye mishi shi ne sai ai ta rigima shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma man ghayyara manaral ard la'ana Allahu man ghayyara manaral ard duk wanda ga iyakoka na ƙasa wanda ke nuna mallakan wani da mallakan wani sai ya zo da dabara sai ya canza manzo Allah ce Allah ya tsine mai Allah ya tsine mai saboda an sa san zuciya ila an fahimta naka duk zunubin da ka gani ana yi a duniya to san zuciya ke haifar da shi haka nan ma akwai nau'o'in shirka da dama san zuciya ke haifar da su san zuciya shi ke haifar da su kawai mu ba za mu bi wannan ba ne wannan dai wannan annabin ba za mu bi shi ba amma sun san gaskiya ne wajahadu biha wastaqanaha anfusuhum zulman wa uluwan sun yadda gaskiya ya zo da shi amma ba za su yi ba ba za su yi ba ne kawai waɗansu asabiya waɗansu na ganin da gidansu da gidanmu kamar abin da ya ta faru a tsakankanin Qurayshawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi a ce gidanmu su rusuna su bi gidansu ba za mu yi ba amma su sun san gaskiya ne har akwai lokacin da suka ma rika fitowa suna makewa a ɗaiɗaya ko su suna sauraron kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam har dubi lokacin da aka sami Uqbata bin Abi Mu'ayth ya karɓi kalimatu shahada ya karɓi la ilaha illallah saboda ya san gaskiya ne amma daga baya Abu Jahl ya ce ka je ka karɓi saƙon shi ka gama yin abin kunya ya ce ka je ka maida mai da ɗan kayan shi ya ce to ya zai yi ya ce ka je a bainin jama'a ka zage shi ka tofa man yawo ka ce la ilaha illallah da na karɓa na dawo maka da ɗan kayanka haka kuma Uqbata bin Abi Mu'ayth ya yi shine Allah ya saukar da yawmai abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaftu ma ar-rasul sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila Abu Jahl kina laqad adallani 'ala adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula dako inna qufufi guda biyu su suka jefa mutane cikin bid'o'i da saban Allah da kafirci sai malike cewa wala yaktafil hawa bi idlali sahibihi wato shi san zuciya ba wai yana batar da mai bin shi bane kawai bal yata'addahu ila idlali al-akharin mai bin san zuciya yana ma batar da wasu shi ya bace a karan kansa kuma sai batar da wasu wa ib'adihim an at-tariq kuma sai ya batar da su daga tafarki madidici qala Allahu azza wa jal wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi 'ilm Allah ya ce lalle da yawa daga cikin mutane suna batar da wasu su bi ahwa'ihim ta hanyar bin san zuciya bi ghairi 'ilm ba ta da wani ilimi ba sai da ma ba sa ilimi ba din da kaji an bi san zuciya ai babu ilimi a wurin in kana son ka gane wannan ka je wurin wani mai mulki sai ya magana wani ya san abu kaza gaskiya ne amma in mai mulkin ya aibanta abin sai ta ƙara kawo mishi hujjoji dake nuna abin aibi ne kuma ya san ƙarya ne ka gane mai mulkin ya bace kuma ya bacar da wani tun yana yi da wasa yana ganin kaman ai ina da raka shi ne kawai har sai an kai gaban da sai ta zama mishi shi ma aqida cewa abu kaza ƙarya ne kuma ba ƙarya bane ila an gane da haka ne bin son zuciya haka yake batar da kansa haka yake batar da waninsa to kenan gobe kiyama zai dauki nauyin shi wala yahmiluna afqalahum afqala ma afqalihim zai dauki nauyin shi na bacewan sa sannan zai dauki nauyin batar da wasu to shi yasa sai ka nisanci son zuciya saboda kar ka batar da wasu ai yudilluna ghayrahum bisababi hawahum suna batar da wasun su saboda bin son zuciya abu na uku daga cikin cutarwar da san zuciya take yin ma dan adam adamu lintifa'i bil qur'ani wal mawa'iz duk wanda ke bin san zuciya baya iya amfana da al qur'ani baya iya amfana da wa'azoza da ake yi malai ke cewa al hawa yasuddu an fahmi al qur'an wal intifa'i bil mawa'izhi wa ahkamihi bin san zuciya na kange mutum daga fahimtar hakikanin al qur'ani ya hana shi amfana da alqur'ani da wa'azozan da ke ciki da kuma hukuncen da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a ciki son zuciya ke sanya mutum ya kasa yin wannan kaga alqur'ani mai girma kamar yadda yake mun kawo shi a cikin shimfiɗa kafin fara karatun littafin nan har muka nakalto maganar al-Imam Ibn Qayyim a cikin littafin sa Fawaidul Fawaid da yake fadin rukunnan amfana da alqur'ani da yake cewa inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw al-sam'a wa huwa shahid lalle wannan alqur'ani mai girman wa azuzan dake ciki da hukunce-hukuncen dake ciki to la zikra wa azin tana tarwa ne amma gawa liman kana lahu qalbun wanda yake da rayayyar zuciya zuciyar da take rayayya kuma tsarkakakkiya kuma mai kaifin basira wanda suna iya tantance tsakankanin mai kyau da mara kyau shine liman kana lahu inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a ko kuma ya kasake yana sauraron alqur'ani wa huwa shahid zuciyar shi tana halarci ba ya rafkana ba a wannan gaban Ibn Qayyim da ya tattauna akan ta har ya kawo maganan Ibn Qutayba yace waɗannan su ne sharaɗan amfana da alqur'ani yace na farko dai ana neman sai an sami al-mu'affir abinda zai iya maka tasiri a cikin zuciyar naka ka amfana da alqur'ani ka amfana da wa'azin dake ciki da hukunce-hukuncen dake ciki yace shine ma'anar fadin Allah inna fi zalika la zikra yace to qur'ani shi karan kansa da dokokin da ke ciki da hukunce-hukuncen da ke ciki shi ne al-mahallu kenan ko kuma al-mu'assir shi ne mai tasirin kaga al-qur'ani mai girma ai ya isa ya zama mai tasiri a cikin zukata saboda mene ya tattura akan wa'azoza da ilmuma da fa'idoji da alkhairai da albarkatu masu yawa to shi ne ke cewa sai an samu al-mu'assir abinda zai maka tasiri sannan in aka samu sai a matsa gaba inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun sai kuma an samu al-muhallil qabil wurin da zai karbi sakon sai an samu sako sakon shine al-qur'ani to kuma sai an sami wurin da zai karbi sakon to in aka samu zuciyar mummuni al-qalbu al-hayy rayayyar zuciya aka same ta wanda ita ce za ta karbi sakon to an samu sharadi na biyu inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a sai kuma an samu al isgha'u wal istima'u wato yastami'a istima'an yastarshidu bihi sai kuma an samu wanda zai kasake ya kasa kunni da kyau ya bada kanshi ya bada kunnin shi da zuciyar shi da tunanin shi yana sauraron abin da ake karanta masa shine Ibn Qayyim ke cewa wannan shine sharɗu ta'assur bil kalam duk wata magana a duniya sai ka bata irin wannan sannan kake gane ta to me kake tsammani da alqur'ani mai girma sai ka bude tunaninka ka saurara alqur'anin ka kuma bibi ma'anonansa ka kikkirfa sakonnin da ke ciki ka bude zuciyanka kenan sharadin tasirin tuwon kenan to sannan kuma wa huwa shahid sai an sami intifa'ul mani duk abin da zai hana ka fahimtar alqur'anin ya kasance kai kuma kawo kinta daga gare shi zuciyanka ta zama shahid tana halarci babu lahau babu sahau babu lagau babu kuma ghafla wa innan miyagun tado da guda hudu duk sai ka tsarkaka da gare su da lahau wargi da sahau rafkana da ghafla shi ma rafkana da muke kiran shi a Hausance sai kuma menene muka ce allagau wasa in dai kana sauraron alqur'ani amma kana nan zuciyanka tana can wani wuri ko ana karanta alqur'anin ko ana tafsirin alqur'anin ko ana tsatso hukunce hukunce amma kai zuciyanka tana can wani guri to an samu sahau kenan ko kuma an samu ghafla wa'annan dai kalmomin suna da alaka da junansu amma suna da bambance bambancen su a larabci da lahau da sahau da ghafla da kuma abin nan mene lagau to in aka samu zuciyanka duk babu waɗannan lokacin da ake karanta maka alqur'ani ko lokacin da ake maka bayanin alqur'ani ko lokacin da kai kake karanta alqur'anin ka bude zuciyanka akan waɗannan babu waɗannan abubuwan to a wannan lokaci an samu intifa'ul mani babu abin da zai hana kenan ka gane alqur'ani ga qur'anin ya samu ga zuciyar karayayya sannan gashi ka kasa kunni kana neman ganewa sannan duk wani abin da ke hana ganewan babu to zaka amfana da alqur'ani ne yau to wanda ya sa san zuciya ko dai ya rasa waɗannan duka ko kuma ya rasa waɗansu daga ciki to da zaran ya rasa su duka ko rasa wani daga ciki shikenan babu yadda za a yi amfani da alqur'ani shi yasa suke cewa idan kana karatun alqur'ani kana kikkirfa ma'anonin to ka rika hararo menene ma manufan alqur'ani ne jima ga baki daya akwai manufofin da ya sanya Allah ya saukar da alqur'anin ai a takaice a gurguje kawai ka tuna cewa fa cikin manufofin alqur'ani wai ana son ne a samar da hanyar da za a sadar da kai zuwa ga Allah kuma ai maka bayanin tauhidin sa akwai hanyoyi da waɗanda suke ta ganin cewa kila za a iya saduwa zuwa ga Allah amma duk ka san waɗannan hanyoyin ba gaskiya bane hanya ɗaya ce za ta iya sadar da kai zuwa ga Allah ita ce hanyar alqur'ani ita kuma dama jagoranta wane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ai mun karanta a cikin littafin ashr qawaid ko fi tazkiyatin nafs hanya ɗaya ce hanyar alqur'ani wane ne driver da yake tuka motan shine annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan manufa ta farko kenan dan haka duk wani wanda zai dauki alqur'ani ba yana son ya sadar da kai zuwa ga Allah bane to ka gane cewa ya kauce ma manufa ta farko wanda yake son ya karanta maka alqur'ani dan ka gane matsayin shehin shi ko wani wanda yake kira waliyinsa ko makamantan wannan ba Allah yake so sadar da kai zuwa gare shi ba yana son ya sadar da kai zuwa ga wani ne to ya bar manufan farko mana alqur'ani kai watsi da shi duk iya maganansa duk iya kyalkyalta maganansa zukhrufal qawli ne ghururan haka Allah ya ambace shi da haka abu na biyu ka gane cikin manufofin alqur'ani mai girma shine ai maka bayanin shari'a wanda da wannan shari'an ne kuma dabi'u da halaye na bil adama zai jawo a gaya maka abu kaza halal ne abu kaza haram a babin mu'amala da iyaye a babin mu'amala da manya a babin mu'amala da shuwagabanni mu'amala da ƴaƴa mu'amala da makwabta mu'amala da kowa a gaya maka abubuwan da Allah ya shar'anta idan ka gane wannan ka bi to za a samu daidaito ne idan da a ce mana aiki da alqur'ani mai girma wani makwabci ne zai rika kuka da makwabcinsa ai babu waɗansu shuwagabanni ne za su rika zaluntan talakawa waɗansu talakawa ne za su rika miyagun addu'a ga shuwagabanninsu wani miji ne zai zalunci matarsa wata mata ne za su zalunci mijinta
Ila an gane babu wanda zai wannan.
In nace zaluntar mata, akwai mutumin da yake yana zaluntar ta ne tauye mata haƙoƙa, akwai mutumin da yake kuma ya bude ma matar shi kofa da yawa, ta shiga inda ta ga dama, ta shiga irin wanda ta ga dama, ta kuma faɗa abin da ta ga dama, ta kalli abin da ta ga dama. Wannan shi ma zalunce ta, don ya ɓatar da ita da kanta farki madaidaici. To inda mun yi riko da Alƙur'ani mai girma, duka alaƙoƙinmu za ka ga sun kyautata. Kaga mutum wai zai iya yadda ya mutu saboda ɗan uwanshi ya rayu. Ruwa ne, ka sha ruwan nan in ba ka ba za ka mutu, ya ce a kai ma wani ya fi ni buƙata. To kaga wanda ke da irin wannan tadan, kana jin za ka adana ka ya zo ya sata? Ya yadda fushi ya mutu, ka sha ruwan nan ya ce ina jin a gaba akwai wani musulmi yana nan ya fi ni buƙatar ruwan nan. Duk a waye gari sun mutu saboda kawai fifita masalan ƴan uwansu akan kansu. To wani makwabci ne zai zalunci makwabci? Wani shugaba ne zai zalunci talakawa? Sayyidina Umar ne fa yakan taka tsantsan, yana jin tsoron kada fa, ai mun karanta da ku anan a baya nake tsammani kaɗan, yana tsoron ya bar hanya a ƙasan Iraki har dabba ke tuntuɓe, ya za su kwashe da Allah ranar tashin alƙiyama. Ba a garin Madina inda yake ba, a Iraki yana jin tsoron kada a ƙi gyara hanyoyi a Iraki, jaka ta zo ta tuntuɓe ko kare ya tuntuɓe, ya za su kwashe da Allah. To kana jin wannan zai zalunce ka, zai ci maka dukiya idan ka bashi? Ba zai ci maka dukiya ba. To da ka gane wannan shi ne manufin Alƙur'ani, yana son ya haifar da zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali da daidaito a cikin al'umma, kowa ya zauna lafiya. Akwai wani ɗan uwa nan, Allah ya ƙara mishi albarka, yana nan muna sallar juma'a da shi, duk galibin kullum kun san shi, sai mutane suna ganin shi ma kamar bai da hankali sosai. Shi ko ba abin da ke damun shi a duniya fiye da azaban wutan jahannama. Duk abin da aka ce mishi akwai wutan jahannama a ciki kan ce na haƙura. Aka ce an raba musu gado na mahaifinsu. Sai ya ji an faɗi hadisi cewa duk wanda ya ci tuƙa guda na wani a duniya, to za a cicciɓo wannan ƙasan tun daga nan ƙasa har ya zuwa ƙasa ta bakwai. Shi za a ɗora mishi da kwanshi ranar tashin alƙiyama. Tun da ya ji wannan hadisi, ya je ya samu wani malami ya ce, to don Allah ni dai gashi an yi rabon gado. Don Allah ku zo kowa ya cire nashi. Abin da ya ragu ni ko da an cinawa ni ba bai dame ni ba. Saboda ina tsoron a ce in je in cire nawa in ci da haƙƙin wani, gobe kiyama ce Allah ba zan iya ɗaukan wannan nauyin ba. To idan kowa ya gane wannan, ba za mu zauna lafiya ba. Sai mu zauna lafiya. Ba zan cina ka ba. Nawan ma ina ƙoƙari in baka, ina fifita ka a kaina, nawan ma ina fatan in baka. To kaga babu wani maganar ɗauke-ɗauke, ba maganar kaza, ba maganar kaza. To duk rashin sanin wannan manufin Alƙur'anin, sai ya kasance ana ta karatun Alƙur'ani mai girma, amma kuma Alƙur'anin ya kasa canza mu a daidai lokacin da yake, kuma ya iya canza sahabbai, ya iya canza tabi'ai. In ana karanta tarihin, sai ga kamar waɗansu mala'iku ne daga sama suka sauko. Manufa ta uku ta Alƙur'ani mai girma, yana son ya samar da wani gangan jikin mutum. Mutumin da yake wato Islam, mutum da yake na musulunci, kawai irin yana kwaikwayon mai gidan shi Annabi sallallahu alaihi wasallama, da aka ce kana khuluquhul Qur'an. To haka musulunci ke son a samar da kowane mutum a karan kanshi mutum na Alƙur'ani, mutum na musulunci. Kuma abin ban sha'awan ya zama al-mutakamil wal-mutamawazin, ya zama ya cika ta kowace ƙofa, ba yana kallon maslahan lahira ne kadai ba ruwan shi da maslahan duniya ba, ba yana kallon maslahan duniya ne kadai ba ruwan shi da lahira ba, yana tawazun. Ta ƙofar lahira za ka same shi yana nan a farke, ta ƙofar duniya za ka same shi yana nan a farke. Ina an gane. Ta ƙofan haƙoƙan Allah za ka same shi yana nan a farke, ta hanyar ƙofofin bayin Allah, haƙoƙan bayin Allah shi ma yana nan a farke. Ba zai ɗauki haƙƙin Allah ya ba bayin Allah ba, ba zai ɗauki haƙƙin bayin Allah ya ba Allah ba. Ila kun gani, akwai lokacin da yake, shi yanzu wannan lokacin na hutu ne, to ba zai ɗauki lokacin hutu ya ba wahala ba, ba zai dauki lokacin wahala ya ba hutu ba. Yana balancing din komai, yana kula da maslahohi. Lokacin da ake neman ai aikin lahira ayi kiyamul layl kenan ko da karatun alqur'ani da waye, lokacin da ake neman ai harkan duniya za a yi, ga kai da kai da matanka akan gada kuna wasa kuna dariya ko ba haka ba? A shine ai ya auna kenan. Kiristoci da suka kasa gane wannan a cikin addinin shine sai suka ce wasu za su dauki ruhubaniya. Shi pastor shi bai dai aure ba, amma kuma sai suka kare da zinace-zinace. To shi yasa musulunci sai bai gama da wannan ba. Lokacin da zaka zo ka kame a gaban Allah kana kuka, zuciyanka tana tafarfasa saboda ayoyin Allah, yana nan. Lokacin da kuma za a ganka kana dariya, kana daliya, kana magana kasa-kasa, shi ma yana nan. To sai mutum ya iya daidaitawa. Haka nan kuma da hutu da wahala. Wani yana nan shi ba ruwan shi ko da cikin hutu yake so. Hutu dai ya kwanta da sata bayan asubahi bacci, da hantsi bacci, bayan azhar bacci, da la'asar je da kali daga nan har 11 dare. Wannan mutumin ba irin shi addinin musulunci ke nema ba. Wanda zai ga a kai bari in je in wahala daga safe zuwa la'asar domin in huta daga la'asar zuwa cikin dare, domin in huta a cikin kabari, irin wannan mutumin musulunci ke nema. Mutumin da zai gane yanzu wannan al'umma ta ce a cikinsu da iyayena ne da ‘yan uwana da wane ne da makwabtana, to suna da buƙatu in sadaukar da kaina, in sadaukar da wani abu na dukiyana, da ƙarfina da ilimina, in ga yadda zan yi in taimake su. To kenan zai rika aikin gayya. Inda ake neman a kwashe bola zai je kwashi, inda ake neman kwalbati ya cika za a je a gyara saboda ruwa ya samu hanyar wucewa zai je ya yi, inda aka kira taro na bai ɗaya wanda za a ciyar da al'umma gaba zai ba da haɗin kai. Ko da dukiyarsa ko da shawaransa. Al-mu'minu ya alifu wa yu'laf. Haka manzon Allah ya faɗi, mummuni yana haɗin kai kuma ana haɗin kai da shi. Wala khaira fi man la ya alifu wa la yu'laf. Babu alkhairi ga mutumin da ba a haɗin kai da shi. To irin wannan mutumin musulunci ke so a samu. Manufa ta uku kenan. Manufa ta hudu ana son ne a samar da wani irin wato mujtama society wanda kawai gudanarwar musulunci ne ke gudanar, musulunci ke gudanar da shi. Kawai duk abin da Allah ya yarda da shi shi zaka gani a society, ba ga na ɗaiɗaiku kenan. Duk abin da Allah bai so ba zaka gan shi a cikin wannan society ba. Yanzu inda muna da wuka da nama, anya mata za su riƙa fitowa irin wannan tabarrujin? Kaga mata lokacin bukunkuna sun fetsare, sun fetsare, sun feƙe, sun fito. Da sallah kaga sun fito ba hijabi, ba lallabi. Musamman a garin nan mu, shekaru goma baya Allah ya hutar da mu daga wannan matsalan, amma shekaru bakwai zuwa yanzu matsalin sagele ya dawo. Shekaru goma an daina sagele a garin nan, duk wacce zaka ganta zaka ganta da hijabinta. Amma Allah, daga shekaru bakwai zuwa yanzu kaje bukunkuna, kaje lokacin sallah, wallahi za ka iri yadda mata suke tabarruji abin ya wuce yadda kake tsammani. To kenan ba mu cimma abin da musulunci ke so da mu ba. Society mu ba za ka ga musulunci ba. Ga jahilci ya cika al'umma. Jahilci. Fatihatul kitab ba dai ita ce Qur'ani ya kira ta Fatihatul kitab ba. Ita ce Ummul kitab. Ita ce Fatihatul kitab. To amma akwai fa mutumin da in ka ce fassara mun alhamdulillahi rabbil alamin, wannan ayin ita kadai alhamdulillahi rabbil alamin ba zai iya fassarawa ba. Yau shekaran shi 30 kuma yana sallah, kuma kullun sai ya karanta ta sau biyar, sai ya karanta ta sau 17 a cikin salloli biyar. Alhamdulillahi rabbil alamin, kai ba ma wai fassara ta ba, karanta ta kawai. Tun yana ɗan shekara 7, 8, 9, 10 kila yana karanta wannan a makarantar allo, yanzu ya kai mu ce shekara 50, amma bai san bambancin ha'un da ha babba ba. Alhamdulillah, alhamdu, akwai wanda yake ce alhamdu, alhamdulillahi, akwai wanda yake alhamdulillahi da rabbi da alamina, rabbi da alamina, da rabbi da alamina, dan Allah ka duba irin wannan.
kun gane
zaka ji idan kila akwai wani abu da akai ta yadawa wani shugaba yayi wani karatun Fatiha ana ta mishi dariya wallahi tallahi ko masallacin angon ku kaje kace su zo su karatun Fatiha zaka samu irin wadannan shi kawai din dai nashi ya bayyana to wannan fa ana maka tadin karantawa fa abinda kullun sai ka karanta ta sau 17 in ma ka tsama shafa'i da wuturi ke in ka tsame raka'atul fajr in ka tsame raka'a kafin la'asar kafin azhar kafin waye kafin waye amma har yanzu bai gama iya karatun Fatiha ba ballanta na san ma'anin Fatiha ballanta na san sakonnin da ke karkashin Fatiha ballanta na yi aiki da wayannan sakonnin to kaga da wannan za gane shi har yanzu ma bamu gane meye ma manufan alqur'ani ba sannan abu na ƙarshe musulunci yana son a samar da shugabanci nagartacce wanda zai tsara yadda za a ci gaba da fafatawa tsakankanin musulunci da jahiliya saboda yaƙi biyu ne matuƙar dai ana bin tafarkin Allah to shi kuma shaidan fa yana nan to ya za a yi a ita fafatawa shine littafin da muke karanta ko ma'arakatu shaytan ma'abanil insan fafatawa tsakankanin dan adam da shaidan to a samu kiyada a samu shugabancin da zai magance mana wannan matsala ana da'awa a tafarkin Allah ana ilmantarwa ana karantarwa har sai ta kai ga an tsaye da jihadi idan aka ki barin musulunci ya sukun to idan kana karatun alqur'ani kana hararo waɗannan abajin wanda su ne manufofin saukar da alqur'ani ga waɗancan da aka zuci gashi an samu mu'assir an sami al-mahall al-qabil an sami shabab ta'assur bil kalam an kuma sami intifa'ul mani gashi waɗannan kana da ilimin waɗannan abubuwan shikenan alqur'ani zai rika maka tasiri zaka rika fa'idantuwa da wa'azuzan da ke ciki da hukunce-hukuncen da ke ciki to shine ma lai yake cewa wa qad kana ashabul ahwa'i su kaga ƴan masu bin san zukatan su yastami'una alqur'an suna sauraron alqur'ani min samin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga bakin manzon Allah suke jin alqur'ani sallallahu alaihi wa sallama mubasharatan kai tsaye live suke sauraron alqur'ani daga bakin annabi wa ma'a zalika lam yakunu yantafi'una bihi amma duk da haka ba sa amfana da alqur'ani gashi suna sauraron alqur'ani amma ba sa amfana da shi sai dai gashi duk ramadana duk inda kaje tafsirin alqur'ani yake duk inda kaje da na maza da na mata amma ka dauka ko abadin amana amana kawai tayi daidai a cikin amana kawai amanan ma na kuɗi ba wanda bai sauraron alqur'ani in ka bude radio duk ƙarfin da kake so kaje tafsiri zaka ji ko cikin dare ko cikin rana a radio ga tafsirai nan sai wanda ka zaba kowace irin aqida kake bi in ka ce ni izala nake yi to akwai na ƴan izala in ka ce ɗariƙa kake yi akwai na ƴan ɗariƙa irin ku in wani ya ce kai ni na ma abin nan mu salafiya zalla muke nima akwai na ƴan salafiya in wani ya ce na larabawa muke nima akwai to a gama tafsirin nan ka ce ma wani dan Allah ga ajiyar naira 10,000 to cikin mutum 10 da zaka yi ma wannan kila sai ka samu ɗaya ne cikin 10 ko 2 za su iya tsara amana to fa matsala ta faru ga shi kenan muna jin alqur'ani amma kuma ba mu iya aiki kullun ana karanta wal qur'ana ma yusallati bi min ayati llahi wal hikma kullun ana karanta alqur'anin amma dabi'un sun ki daidaita malaike cewa yaqulu llahu ta'ala wa minhum may yastami'u ilayka daga cikin munafiqai akwai wanda ke sauraron ka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hatta idza kharaju min indika har yanzu a lokacin da za su tashi su bar majalisin ka su fita daga inda kake qalu lil ladina utul ilm sai su rika tambayan masu ilimi ma za qala anifa wai menene ma da zuma aka ce ma meye ma da zuma aka ce sun zauna yastami'u ilayka sun saurare ka amma wani irin sauraro wala takunu kal ladina qalu sami'na hum la yasma'un sun ji amma basu ji komai ba sun ji komai amma basu ji alkhairi ba to basu ji komai ba kenan to shine Allah yake cewa daga cikin munafiqai
akwai wanda yake zama a majalisin ka ya saurare ka amma lokacin da zai fita daga inda kake sai ya rika tambayan masu ilimi ma za qala anifa wai me ya hada zan ake cewa ma naji kamar ana wani bayani ma akan menene ma ya mamanta shi bai ma san abin da aka faɗi ba Allah ce ulaika alladhina tabba Allahu ala qulubihim irin waɗannan su ne Allah ya rufe zukatansu ya rufe zuciyansu ne wa iyara kullu ayatin la yu'minu biha wa iyara sabila rushdi la tattabi'u sabila wa iyara sabila ghayy yattakhidhuhu sabila zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin akwai rafkana ne a tare da su to shine Allah yake cewa sun Allah ya rufe zukatansu wa tabu'u ahwa'ahum kuma sun bi soyayyen zukatansu da aka me bin san zuciya Allah kan rufe zuciyar ta kasa amfana da alqur'ani akwai abin tsoro jama'a sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq akwai da yake Allah zai karkatar da su ba ma za su gane ayan ba ballanta za su aiki da ita wa alamu anna Allah yahulu bayna al mar'i wa qalbihi cikin fassarar da aka yi Allah kan sha makantar tsakankanin mutum da zuciyarsa shi daban zuciyar shi daban ka gani to abin sai mun yi da gaske Allah ka shiryatar da mu sai malaka cewa fa adamu al-istijabati li awamir al-qur'ani wa sunnah rashin amsa kiran umarnin qur'ani da sunna hiya dalilu ittiba'il hawa duk inda kaga mutun ya kasa bin qur'ani ya kasa bin hadisi to alama ce dake nuni akan cewa shi dan san rai yana bin san zuciya ina aka gano wannan malaka ce fadin Allah fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum da awan da kai musu tunda sun kasa amsawa tunda sun ki amsawa to ka sani cewa innama yattabi'una ahwa'ahum bin san zuciyarsu suke yi da ba su bin san zuciyarsu da sun iya gane sakon ka kuma san amsa shi yasa Allah karshen nan sai ya ce man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah to wani mutum ne yafi bacewa fiye da mai bin san zuciyar shi inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin malai cewa an Ali radiyallahu anhu qala sayyidina Ali yake cewa wa inna ittiba'a al-hawa yasuddu 'anil haqq ka sani cewa fa lalle bin san zuciya to haka ne yace inna ma aksha alaykum ithnatayn abubuwa guda biyu nake muku tsoro in ji sayyidina Ali tulal amal ba da ainin ba da alhamza tulal amali dogon buri wattiba'al hawa da kuma bin san zuciya malai ce fa inna tulal amali yunsil akhira dogon buri kan mantar da mutum gidan lahira wanda ya dauki abin da zafi shi wani gida yake kallo kusan na miliyan kaza mota yake kallo ta miliyan kaza yana son ya rika haskawa ne kullun a ce yana fashaka da miliyan kaza to irin wannan zai mantar da shi gidan lahira mulki yake nima ya samu ko ta halin kaka madafan iko zai mantar da shi gidan lahira sai kana nan kana ta ganin to yanzu an tashi da kyar alhamdulillah ko za a kai yamma ko ba za a kai ba in aka kai yamma zuciyarka tana karanta maka cewa ka sha da kyar to za a kai safi ko ba za a kai ba shi ko yanzu ni na nan yana lissafin 2027 ya za a yin tsaya takara kuma in ci zaɓi yana nan ya fara plan ɗin haka da file da su wane je a yi mitin kaza 2027 28 2011 2021 duk da gai nan kira ka gane tulul amal wanda ke wannan kai kana tunanin yana tunanin wani lahira ya rayu tunanin lahira yana da lissafin shekara 6 nan 7 10 zai zama kaza ai mun muni ba haka yake ba sam sayyidina Ali ya ce to yana bantar da mutum gidan lahira wa inna ittiba'al hawa yasuddu 'anil haqq shi kuma bin san zuciya yana toshe mutum daga bin gaskiya mutum ya san gaskiya amma zuciyar shi ne ba ta so kan shi yake so ba gaskiya yake so ba duk wanda ya ce kan shi yake so ba gaskiya ba to zai ta tace gaskiya ya gane abu kaza ba daidai bane ka mafari ba. Ya gane cewa abu kaza fa daidai ne, to amma ba daidai bane sai yayi. Me yasa shi kan shi yake so? Duk wanda ya dauki san kansa, to zai karkatar da shi daga gaskiya. Yawwa. Sayyidina Ali yake cewa inna ad-dunya qad tarhalat mudbira. Yace duniya fa ta riga ta shirye kayanta, ta fara tafiya mudbiratan, ta riga ta juya baya. Duniya ta riga ta juya, kawai ta tafi, za ta tafi kawai, shikenan duniya ta kawo ƙarshe. Wa innal akhirata muqbila, ita kuma gidan lahira ta fuskanto. A to kuma baka gane haka ba, ai faqad jaa sharaquha fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum. Alamomin tashin alkiyama, in muka ce kowannen ya kawo alamomin tashin alkiyama, kowa zai iya kawowa. Akwai alamomin tashin alkiyama manya, akwai kuma ƙanana. To ƙananan dai duk ga su nan, kullum a ciki muke kwanci, a ciki muke tashi. Ya ce wali kulli wahidin minhuma banun, duniyan da ta juya za ta tafi, da lahirin da take fuskantowa kowace daga cikinsu tana da ‘ya’ya. Fakunu min abna'il akhirah, duk yadda za a yi ku zama cikin ‘ya’yan lahira, ‘ya’yan da lahira za ta karɓe su hannu bibbiyu ce madalla da zuwansu. Mummuni kenan bayin Allah ne ƙwarai. Fa innal yawma amalun wala hisab, kun ga yau ɗin nan a duniya aiki ne babu hisabi. Cikin mu waye idan ya sallah yake jin alert cewa yanzu lada 100 ya shiga cikin account ɗinka? Babu, ba alert. Kai sallanka ba alert, kai azuminka ba alert, kai sadaka ba alert, kai qiyamul layli ba alert, kai haddan alqur'ani ba alert, kai bi iyayi ba alert, ka samu sana'an yi ba alert, ka zo makaranta ba alert. Amal ai ta aiki amma ba hisabi, inda ana baka alert, ana maka hisabi, an fara hisabi kenan tun ana. Amma dai kawai yi, akwai ranar da za a yi binciken, shi ne hisabin. Fa innama alaikal balaghu wa alaina alhisabu, kai ka isar mu kuma mu bincika. In mutum ya banna ya yi giban wani ya rika jin kir, yana duba ya ga zanubi dubu. Ai babu. In wata ta yi giban wata kishiyarta kir, ta ga zunubi dubu. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi Allah ya nuna mishi irin wannan alat din, ka lura lokacin da Nana Aisha ta ce kai Nana Safiya kyakkyawa ce amma ta faye gajarta, ta faye gajarta. Annabi ya ce kai kin faɗi wata kalma inda za a ɗauko ta a tsoma ta a ruwan teku, duk tekun duniya sai ya jiƙe da jini. Kun ga, to manzo Allah shi ya samu wannan alat ɗin. Inda a ce haka muke gani mu ma, duk wanda ya banna zai ga irin wannan alat ɗin. To ai an fara hisabi kenan. Oh, sai a kyale maƙaryaci ya ƙarya, mai yaudari ya yaudara, mahainci ya ha'inci, wani ya yaudara, wani ya kaza, wani ya kisan kai, wani ya zina, wani ya luwaɗi, duk babu hisabi. To duniya kenan. To gobe fa sai cewa ghadan hisabun wala amal. To gobe kuma ba aiki ba ne, bincike ne da bibiya kawai. Me ya kayi a jiya shi za a ɗauko kawai, bishi ƙiƙiri ƙiƙi. Mali hazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ko ƙarami ko babba sai da ya ƙididdigi. Wa wajadu ma amilu hadiran, duk abin da suka aikata a duniya, ko zance ko aiki ko tunani, sai sun same shi a halarci. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah bai zalunta kowa. Jama'a, sai mu dakata a nan, muna masu roƙon Allah subhanahu wata'ala ya raba mu da bin son zuciya, ya amfanar da mu da alƙur'ani da wa'azozin cikinsa, ya ba mu ikon aiki da hukunce-hukunce da dokokinsa, ya kuma sanya mu zama ‘ya’yan lahira, kada ya sanya mu zama ‘ya’yan duniya. Ya ba mu ikon aiki a nan, domin in an tashi bincike a can mu samu kyawawan ayyuka. Abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ka gafarta mana, Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. وصلى الله وبارك على النبي الكريم. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.